بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkamu da wannan yammaci na ranar Alhamis mun shiga daren Juma'a wanda shine daren 23 ga watan Juma'adul Ula shekarar Hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan November 2025 wannan insha Allah shine darasi na 69 cikin jerengen darusa daga littafin mu na معالم السنة النبوية وند الشيخ صالح ابن أحمد الشامي يتترى خلاصة سنة رمضاء الله صلى الله عليه وسلم أتكيل تتفاي قدى قوم شاهد وند كراتمنا مشتاكي دا قسنتو دا سنة تكن كانن الأمة منا تكيم فصلي وند يكي مغانا أكم فضائلنا القرآن ميجرما كابو متفيدا مي أمحندونا داما مي تعزية دا الدعاء zuwa ga wanda tijan malami ne Allah ya mai rasuwa cikin kwanakin nan shine gwani Sheikh Sa'idu Huntuwa malami ne cikin dattawan malamai makaranta alqur'ani wanda kuma ya shafa shekaru masu yawa kwarai yana hidimar alqur'ani karantawa da hadata da alqur'ani mai girma a wannan mako Allah ya mai rasuwa muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa shi cikin ahlul qur'an wanda alqur'ani zai cice su wanda za su samu falal alqur'ani a lahira shi ya karantar da abokanan mu mutanen Huntuwa irin su marigayi Mallam Nura Qurami Allah ya gafarta mishi irin su Dr. Abdulrahman wanda yanzu shine shugaban majalisar malamai ta jihar Katsina ta kungiyar Izala akwai dan shi kuma Mallam Dr. Mustafa wanda dan ajimi ya tare muka digiri da shi kuma haka wannan Mallam da kuke cewa Ibnu Mustafa Mallam Mustafa Jafar shi ma dalibin shi ne malami ne da saboda ya dade a duniya yayi shekaru ya karantar amma kuma yayi jinya shekaru da yawa Allah ya gafarta mishi Allah mai rahama za mu tashi wannan ƙara na menene haka ya kusa ne haka 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 mazi zai go ta zamu tashi babun da yake cewa babu ikra'ul qur'ana ma talafat alaihi qulubukum babun da ke bayani akan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku karanta alqur'ani ma talafat alaihi qulubukum matukar zakatan ku suna kan karatun alƙaran kuna ka ji a Facebook yana fita sautin YouTube ne okay da YouTube ne ma talafat alaihi qulubukum wannan yayi babi ne da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo gashi nan daga Jundub ibn Abdullah daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama nabi yace ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani ma talafat qulubukum matukar zakatan ku suna kan shi wato karka dinga karatu hankalinka na kan wani abu can da ba har ka je ka karanta ba daidai ba har ka je ka yi sabo ko ka zagi Allah kamar yadda yake cewa sai zama kana karantawa cikin hayyacinka kar ka karanta kana gengedi mun gane ko karanta kana jin yunwa ko wani yanayi da sai zama hankalinka baya kan karatun to ba daidai bane fa idza ikhtalaftum idan zuciyarku ta saba da Qur'ani wato hankalinka ya koma kan wani abu fa qumu anhu sosai ka rufe ka tashi ya isa ka wato ka karanta shi cikin nishadi karanta shi cikin sahale wa zuciyarka wannan hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim wa Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah qala sami'tu rajulan yaqra'u ayatan wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqra'u khilafaha yace wata rana naji wani mutum yana karanta alqur'ani wata aya cikin ayan alqur'ani sai kuma naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana karantawa dama can naji annabi na karantawa khilafaha sabanin wannan karatun da naji abun wannan sahabi fajitu bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa akhbartu sai na taho da wannan sahabin na taho da shi muka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu na bashi labari nace wannan yana karanta qur'ani sabanin abinda kake karanta mana fa araftu fi wajhil karahiya sai naga annabi sallallahu alaihi wasallama ran shi ya baci bai so nayi haka ba wa qala yace kilakuma muhsinun kai da shi duka kun kyautata wala takhtalifu kar ku dinga yin sabani fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku wanda suke gabanin ku sun yi sabani sai suka halaka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsoratarwa yayi hani game da sabani wanda zai zama abin jayayya sawabun akan alqur'ani ko akan fassara ko akan hadisi ko akan duk wani abu na addini ba daidai bane a dinga yin sabani da jayayya wanda zai zama sanadiyar da kirkicewar mutane da a shiga cikin dimuwa da kuma fitina ko damuwa ko tashin hankali na'am babul buka'i inda qira'atul qur'an babun bayani akan kuka sanda ake karanta alqur'ani wato mutum yaji karatun alqur'ani sawun shi yake karantawa ko wani ke karantawa sai zama wani abu da aka karanta ya kama zuciyarsa saboda yana tadabburi yana fuskantar da yake karantawa kuma har ya sanya mutum kuka ko shesheka kuka ko wani abu makamancin haka to wannan alama ne akan cewa karatun yana kan hankalinsa ko hankalinsa yana kan karatun kuma alama akan cewa mutum yana da zuciya take da alamar tsoron Allah madaukakin sarki ana Abdullahi ibn Mas'ud kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ikra alayya wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ibn Mas'ud ikra alayya zo ka karanta mana alqur'ani qala sai ya ce qultu sai nace masa aqra wa alayka unzil ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yake hikimar ka ce ni in karanta ma alqur'ani alalan kai ne annabin da Allah ya sauka wa da alqur'ani qala sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ashtahi an asma'ahu min ghayr ni ina kwadayin in dinga jin karatun daga bakin wani na qala sai ya ce masa sai ba da labari ya ce faqaratun nisaa sai na karanta suratul nisaa hatta idza balagtu har na kai kan fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida nazo kan wannan aya fadin Allah madaukakin sarki fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin yaya kake gani idan muka zo kowace al'umma da mai bada shaida akan ta wa ji'na bika ala haula'i shahida kai kuma muka zo maka muka zo da kai shaida akan su waɗannan al'umman naka wato ranar alkiyama kenan qala li sai yace mani kuffa au amsik yace tsayanan ko ya isa faraitu ainihi tabrafani sai naga yana zubar da hawaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna na daya wato sunnancin ka ne wani karanta alqur'ani so wani karanta qur'ani ba kuma koda kai kafi shi iyawa koda kai ne malamin sa kuma yana nuna cewa wato masana alqur'ani da gaskiya abinda ake so da su su dinga sauraron karatun wani sauraron wani na karanta ma zai tsinta yadda kai wani tadabburi yanzu ta kila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da kan shi karanta wannan ba zai tadabburin ba wanda ke saurare yanzu shi aiki shi kawai tadabbur wanda ke karantawa kuma yana aikin tuno haddasa kuma yana kallon musafi ne yana aikin kallon musafin da aikawa da sako zuwa ga kwalwarsa sannan kuma da aikin karatu dogarin kiyaye makharij da sifatu da sauran hukunce-hukunce kaga aikin da yake yana da yawa to kai da kake saurare ka fi samun damar ka samu wannan tadabbur haka ake so ya zama da cewa kana samun damar saurare sawabun life ne wanda ke garantawa ko recording ne na wani ba burgewa bace ka sai kai ka riga ka kai gwani ba ka jin karatun kowa sai dai a jinaka ba burgewa bace sannan kuma babu laifi a kira sunan sura ba tare da an ce suratu din ba gashi yace faqaratun nisaa kamar da Hausa ce karanta mata kenan zaka qira'atul baqara qira'atul ahzaba qira'atun nasa qira'atut taubata zaka yi cewa ka a kira sunayen surorin ba tare da an ce suratu fulan ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama
ya saurara har tsawon lokaci kenan. Kalla daga farkon surar zuwa wajen aya ta 41 wanda yana nuna juriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen saurare. A cikin waye yake jure yanzu ya zauna ya saurari aya 40 ana karantawa. To kan mu ga kan mu gaskiya wani ma ko a status ne ga ana ya ga Qur'ani kawai sai ma zai wuce a gonan shi da ya riga ya riba ci shi ko irin dan reels din da suke wucewa sai ka tsaya ka ji zaka ji fa'ida zaka ji sanyi a zuciyarka zaka ji ƙarin imani da sabati. Qur'ani abu ne mai daɗi mai albarka mai sanya arziki a cikin zukatan mutane. So da ka duk in ka ga ana sauraron shi to ka tsaya ka saurara ka tsaya ka ji. Sannan kuma uwa uba abinda aka yi wa babi shine wato hawaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halaccin ka saurari alkuratan alqurani kai hawaye. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawaye? Saboda a cikin abinda ke cikin wannan aya na sako mai nauyi da Allah ke gaya masa. Cewa na alkiyama kowace al'umma za a zo mata da mai ba da shaida a kanta wanda zai tabbatar wa da Allah cewa ya kawo musu sabon Allah shine annabin da Allah ya kawo musu. Haka nan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a zo da shi a tambaye shi ya ba da shaida akan mu al'ummarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tuna wannan ambato na alkiyama sai hankalin shi ya tashi. Kuma alkiyama ko da shi ambatanta ko da wurare ne wanda suke gama garin ambato nan ba magana azaba bace magana tambaya ce kawai. Ya kamata tuna maka cewa wata rana ce fa mai zuwa babu makawa kuma rana ce mai girman sha'ani mai girman al'amari. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi wannan kuka. Sannan babu laifi a ce kukan ai hawaye. So idan ka ga mutum yana kuka saboda aka karanta alqur'ani baka tambaye shi ka ce me yasa yake kuka. Mu yanzu har sai mutane su mai da abun mokri. Ka gani da sabai suka kai ga tsananin san jin ba'asin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Sai mu sha manzo Allah mai abun kuka ciki. Wato sun san qur'ani abun kuka ne. Amma kaga da aka yi rasuwa yayi hawaye sai tambaye shi ya kake hawaye bayan ka ce kada ai kuka. Yayi sai a gurin kabarin mahaifiyarsa yayi hawaye sai tambaye shi ya kake kuka anan. Amma Qur'ani idan mutum ya karanta ya kuka zama mahallin kuka ne. Kamar kaga mutum ne babu shi taro sai yana gwaga tun kuka me kake. Ya kamata ka mai wannan tambaya ko kuma ka gan shi an mai wata sata ko yayi wata asara yana gwaga tun shi kai baka da wakilni kuka me kake. Wato akwai inda an ga mutum yana kuka an san gurin kuka ne ba sai an tambaya ba. Daga cikin wuraren kuka akwai wurin da za a karanta alqur'ani kai kuka ko wanda yake sauraron kai kuka mustahabi wanda bai yi ba babu komai sai kokari ya koya din shi ma ya samu falala. Babu fi kam yaqra'ul qur'an babun da ke magana akan kwana nawa ya kamata mutum ya yi sauka a kwana ya kamata a dinga sauka. An Abdullahi ibn Amr qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. أبلا يتم مسؤول الله يقرأ أبلا يتم أبو تنعاس الله يقرأ مسئدة يا كسن شيء على رمان يكمل المكان متى أبايا مكرا شاء القرآن ينا جيد هدا ينا جيد سورتك سيدنا ونما واتو النبي باشي إذن صلى الله عليه وسلم cewa kullun ya saki alqur'ani da bai ci da bai da bai ci mushi karanta shi a wata daya kullun ka karanta izu bike wata daya zaka sauka lafiya lau wata zaka sauka ba tare da ka takura ko ka gundura ko ka gaza ba ko yanzu kai wannan zaka zauna lafiya. Yace sai ce shi wata ya mai yawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan ikra'ahu har dai aka ji cewa to ka karanta shi fi saba'in a kwana bakwai nan ma yace ina iya sama da haka. Nabi ya ce mishi a'a kar ka kara. Bai tsaya nan ba sai da aka ce to ya karanta a kwana uku. Daka shi a kwana uku yake saukewa. Yace uku ya mai kadan. Nabi ya ce bi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya karanta a kasa da uku ba zai fahimta ba. Sannan ne fa ya hakura. Mun karanta a baya yanda ya zo daga baya ya shiga cikin damuwa har yana cewa ina ma da na karbi saukin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun. To anan dai ya kawo mana iya na bakwai din. Sai na maka cewa wannan shine al-muhtar shine abinda aka fi zaba shine tsaka tsaki musamman ga mutumin da yake ma'abocin al-Qur'ani ya riga ya haddace ko yana haddacewa ko yana muraja'a ko ma'abocin karantawa da karatun al-Qur'ani ya kamata ya zama yana da wannan tsarin akalla shine at-taqsimus subahi ya raba Qur'ani gida bakwai. Idan gida bakwai tayi mai yawa ya koma gida goma ya dinga karanta izu uku uku kenan in ta mai yawa yana iya kuma izu gida kwana 15 idan ka karanta izu ainihin wato nawa kenan kwana 15 goma goma ko shida shida kai in ya mai yawa ya koma shine na wata guda din shine na kwana izu biyu in ya tsallaka nan to kada dai ya wuce kwana 40 bai sauka ba duk wanda yake so Qur'ani ya zama abokin mu'amalar sa to kai wuce kwana 40 bai sauka ba duk kwana 40 wannan shine ba na ƴan ya ayyuhan nasu masu rauni kenan na masu rauni da talaka a cikin harka amma shi wancan shine a ta'simus suba'i da suke cewa suke malakabi da fani bi shauqin din mai mu'amala da Qur'ani yasa abin da yake nufi fa'un na nufin daga Fatiha idan ka fara karatu tiriyar ranar farko karka da sai ka zo kashi sotin nisa'i kamar shafi 106 ke idan ka gama washigari Allah ya kai washigari in ka tashi sai mimun yana matsayi me ne kiran maida daga farko sotin maida zuwa ƙarshen sotin tauba shi ma shafi ne 100 da kamar 1 ko da 2 ya danganta girin Qur'anin ka daga nan fa'un mimun go sai ya'un fani ya'un na nufin daga farkon sotin yunus zuwa ƙarshen sotin nahl shafi 70 da wani abu fani kenan go sai ba'un bi shauqin ba'un na nufin daga farkon banu isra'ila ita ce sotin isra'i kenan zuwa ƙarshen furqan shi kuma zaka samu shafi shi ma 70 da kamar 5 to kaga shine bi din sai shauqin shi kuma daga farkon sotin shu'ara'i shine shinin zuwa ƙarshen yasin shi kuma shafi shi ma 76 ko na makamancin haka kaga shine kenan ko sai wawun shauqin shi daga wasafatu saffa ita kuma zuwa ƙarshen hujurat shi ma shafi 70 da wani doriya daga nan kuma sai ka shauqin na qaf sunan ya nufin daga qaf azuwa nasi kwana 7 fa ni bi shauqin kwana 7 zaka iya wannan kuma in ka saba kullun zaka ga mata inda kake ci yana raguwa a watannin farko da shekarun farko da kake yi wata kila ka ci awa 2 awa 3 ko da rabi kana da sai ga yana raguwa kana sai kana kan tasha awa 1 kusa da awa 2 akwai wanda saboda sabawa da wannan historiya a cikin bacci ma yake sai Qur'ani ya zama maka kamar ruwa yayi laushi kaji kana ƙara kusanci da Allah kaji kana zama kamar ma'al safaratul kiramil bara kuma ina abun ba ina da wahala saboda biyo duniya da muka yi mu ne TikTok mu ne Facebook mu ne Manchester mu ne mission wannan da ake kwanan da aka shigo da mutane crypto sannan abuta neman abinci a fita neman duniya a tafi neman aure a tafi kallon wasan sallah a tafi kasanan dai abubuwa iri daban-daban waɗanda suke cike mana lokaci har sai mun ga muna ana kallalan ma ya kadima amma a'a ai baka yi abin da aka ce kai ba kira ka jama'a mu kiyaye musamman ƴan uwa dalibai da ustazai da alarammomi da masu mu'amala da Qur'ani a matsayin masu karantawa da masu wa'azi da sauransu kowa ya kula da Qur'anin shi ya dinga alkinta shi ya dinga karanta shi ya dinga nanata shi ya dinga bibiyar sa ya dinga sauraron sa ba laifi ko yara ne a gida kanana da suka fara koyon haddasa ka zauna da su su karanta maka ka saurara wani karanta miji wani karanta miji da sauransu ai zama kuna da wani kamar wani dan fora haka wani dan majalisi na karatun alqur'ani Allah ubangiji ya samu dace Allah ya gafarta mana zunuban mu to wannan shine a taqsimus suba'i ke malai sake cewa wa fi riwayatin lahumma qala a wata riwayat ta bukhari da muslim yace wala tazid ala zalika karka kara akan haka fa inna li zawjika alayka haqqan saboda matarka tana da haƙƙi akan ka kai ba mala'ika bane zaka ta karatu ba dare ba rana dole kuma ka saurari matarka in ba haka ba kai aure tun farko in kana so ka zama sufi ne kinni to sai ka ba auren kai takai ta sufancin da Allah yake to amma dai kai aure to matarka tana da buƙatar lokacin fira lokacin tattaunawa lokacin bacci lokacin da za ku mai fada da tana da buƙata walizawrika haka zaka dashi walizawrika haka nan baƙinka sune zawu baƙinka abdiyu wanda suka maka ziyara alaika haqqan su ma suna da haƙi ba za ka ce kai ba ruwanka da baƙo kana karatu ko kuma wani ma dan boko ne saboda kuma ranci ba ruwan shi da baƙo baƙo yana da haƙi in yazo haƙin farko ranan farko hakin bako shine ka zauna da shi kai fira da shi ka dai mai mishi cewa ka ba shi abinci na musamman da wurin kwana wanda yake ya dace da matsayin sa kuje ce abinci na musamman in kai bako ranan farko ya cikin mustahabi ka ba shi abinci na musamman ba ga magarin abincin da yake ci a gidanka ba daga ran washe gari kana iya ba shi irin na gidanka da washe gari kwana uku wannan shine haƙƙin diyafa in ya wuce nan mustahabi ne ka sigar ba shi abinci in kuma ka ce mishi to daga yau ka sai abinci daidai ne amma ranar farkon ne ya kamata a kalla ka ba shi wani abu na musamman ka tafi wani gidan sai da abinci ne an gayu sai mai ko a siyo wani abinci na musamman da ba saba ci ba gidan a farar raka mai yar kaza ce dan kifi ne irin yan dabarun nan ne na mata wani abin sha ne na musamman a dai ba shi sannan ka zauna ka fira da shi a cikin haƙƙin bako wannan haƙƙi yana da wahalar cikawa yanzu dan wani ba sa ba da bakon ma ya talaka wayar shi ko kuma yana ta buge bugen waya wai shi dan kasuwa akwai da sai yayi bako ma yanzu mutanen birni ma galibi suka bako yana zuwa ce kana ina ce kai kana ina ce ga da fara yau ba ce ni kuma na isa Kano yanzu na kuma yana garin nan zaiya kenan bako bako sai dai kai ku haɗa shi ta waya zumunci ya mutane suna ganin kaman ba daidai ne wai in aka dinga zumunta ta waya din nan kaman sun canza kaida kawai alhalin ga hadisi da suka nuna tafiya kafa da kafa shine zumunci kuma ko a da akwai ne kai sako wai amma ba ce sun dauki matsayin tafiya kafa da kafa ba wancan da ya gamu da malaika ya kan hanya ya gamu da shi ko so da kai yanzu akwai zumuncin zuwa wurin yan uwa waya da video call ba ta dauke wannan ba sai dai yan uwa suna wurin da yake akwai matsala irin hanyoyin nan da suka zama da matsaloli ko ran da ake kawo mutane to kaga wannan wata lalura ce da ba amma dai lalle zumunci alkhairi ne addini wani jasadika alaika haqqan hakanan jikinka ma na da haƙƙi akan ka wannan na haƙƙin da ya kamata ka kiyaye koda kai ustazi ne koda kai gwani ne wajibi ne ka kiyaye haƙƙin wato kanka da iyalinka da haƙƙin jikinka da haƙƙin bakinka da makwabtanka da sauransu sai ka kiyaye waɗannan tare da kiyaye haƙƙin kuma karatunka wa an umara ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يتي من نام عن حزبه وانده يي بچي بي كرنت ابنده يي سابا كرنتاوا با او شيء منه كو وني ساشي كا سابا كرنت ازوبين نو كو ازوبير كو كذا سي كزو كانا cikin karanta bacci ya dauke ka ko kuma kwata kwata ranar ba karanta ba wani halin rayuwa ko gajiya ko an dauke wuta ko wani abu ya hana ka karanta to faqara'ahu fima bayna salatin fajri wa salatul zuhur da gari ya waye sai kai kokari kai kari over din sa kai qara'in sa ka samu lokaci tsakanin fitowar alfijr har zuwa azhar wannan lokacin prime time lokaci mai tsada na neman duniya kenan peak ne ko da ake neman duniya da shi sai kai kokari a wannan lokacin sai ka karanta kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a baka cikakken ladan da ya kamata a baka inda ka karanta da gari wannan na gwada mana ashe ana yin qara'in abinda yake mustahabi wanda ka daura kanka kamar karatu alqur'ani sannan kuma yana da cewa karatun alqur'ani da dare yafi falala fiye da rana shi za ka cinka karanta da ranan za a baka irin ladan na dare kamar ka ce na ranan bai kai darajar da dare ba kuma wanda haka ne bin yasa ana so makaranta alqur'ani kada su biye wa sauran mutane ai ta bacci kawai a danna kunne ai ta bacci ai ta tusa ya kamata kai muka ta Qur'ani kana da wani responsibility na dare shine ka tashi ka ci gaba da karantawa cikin dare din insha Allah malin ya sake cewa babu ikra ma ya babu aqalla ma ya qara'u babu da ke bayani akan mafi karancin abinda mutum zai iya karantawa kawai sai ya ce ungur ka duba hadisi mai lamba ta 526 sika ci kuma canka ga hadisin shine hadisin da yake cewa ayoyi guda biyu na karshen suratul baqara man qara'ahuma kafatahu amana rasul wanda ya karanta su su biyun nan to sun wadatar mishi malamai sai sabani game da me ma'anar wadatar shin sun wadatar mai ba sai ya karanta komai ba sun wadatar mishi game da tsaro sun wadatar mai game da alaka shi da alqur'ani amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafatahu wanda suka ce sun ishe shi a wajen karatun sai suka ce wanda je karanta akalla wannan to yayi abinda za a ce wato ba ya buwa fallasa amma dai hadisi ya zo karar cewa kada mutum ya gaza aya goma a rana yana suke yi bin mata babu
yarfa'u Allahu bi hadzal kitabi aqwaman, babin da ke bayani akan cewa Allah madaukakin sarki zai daga darajar wasu mutane da wannan alqur'ani, wasu kuma ya saukake darajar su. Qur'ani abu ne mai daraja, wanda ya jibance shi sai ya samu daraja da darajar alqur'ani, wanda kuma ya guje shi sai ya zama ya saryantar da wannan daraja ke. Akwai mutanen da kwata-kwata ba su da wata daraja illa alqur'ani, shine darajar su kuma ya ishe su daraja. An Amir ibn Wasila anna Nafi' ibn Abdul Harith, akwai wani sahabi mai suna Nafi' ibn Abdul Harith al-Khuzai, sahabi ne ya musulunta a lokacin fathu Makka, ya kasance laqiya Umara bi Usfana, ya gamu da Umar a Usfan, yanzu sunan garin Usfan sun mai da shi Fataha, yana nan gari ne kamar nisan kilomita 80 a arewa maso yammacin birnin Jidda, kusan ma yanzu ya haɗe da Jidda ma, Jidda wannan ila yake soga a jirgin, sunan shi Usfan. To a wannan wurin suka haɗu da Umar, shi ya fito daga Makka, shi wannan sahabi Nafi ibn Abdullah ya fito daga Makka, shi kuma Umar ya fito daga Madina yana halifa. Sai yake cewa wa kana Umar yasta'miluhu ala Makka, fa qala, sai Umar ya ce mishi man ista'malta ala ahli alwadi, wa kabari a matsayin acting governor ga mutanen kwazazzaban nan. Lalle kwazazzaban shine Makka. Inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zar'i, Makka da ma ai kwazazzabo ce, wato wani rami ne haka, digarin a cikin rami yake, duwatsu da hawa sun kewaye shi. Sai ya ce to wa kabari ga mutanen garin, fa qala ibnu abza, yace na bar Abdurrahman ibnu abza al-Khuzai maulahu, yace na ba Abdurrahman dan Abza shi na bari. Umar yace wane ne wa man ibnu abza, waye kuma wannan, yaji bai san shi ba. Qala, yace maulan min mawalina, wani bararren bawa, bawa wanda aka yanta shi ya zama ba bawa ba, shine na bashi. Qala Umar yace fastakhlafta alaihim maula, yanzu mutanen Makka Qurayshawa ka rasa wanda zaka sa musu acting governor, sai bawa bawan gidanka da kanku da ka sallama. Qala yace innahu qari'un li kitabillah, ce ranka dai wannan bawa bawa ne ga magarba, gwani ne fa da Qur'anin sa zuriyan idu 60 lafiyayya da 60 din sa. Wa innahu alimun bil fara'id, ko masanin gado ne, aka ba wai ga magarin bawa bane kawai kamar kowane bawa barare, a'a yana da capacity da zai iya zama acting governor a cikin sun, yana da ilimin alqur'ani kuma ya san gado. Fa qala Umar, sai Umar ya ce inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kad qala, lalle manzon ku ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina, lalle Allah zai girmama zai daukaka martabar wasu mutane da alqur'anin nan, wasu kuma yayi kasa da su anan tun anan duniya da kuma gobe alkiyama. Wanda ya kokari ya koyi alqur'ani ya iya, inda ma bai da wata falala sai san falala, inda kuma ya da falala sai zama mai kyau ya kara da wanka nurul alalu. Idan mutum da ma dan gidan malame ne, sai tashi sai yayi ilimi sai abun yayi armashi yayi kyau, in ma ba dan gidan malame bane yayi ilimi sai abun yayi armashi sai yayi kyau, sai gano mutum mai kirki mai mutunci mai daraja, abun girmamawa kowa yana sha'awar sa, kowa yana fatan ina ma shi ma haka ne ko kuma nashi haka ne, wanda kuma yake daukan wannan hasken yake dauka cikin sai gona shi, kuma babu wanda zai san da shi, babu abin da za a yi da shi, inda ma ya kamata a yi da shi a ki da shi, wannan anan duniya ma ke tana alkiyama. Kuma mun ji hadisi da suka falalar makanta alqur'ani da darajar da za a ba su da daukar da za a ba su, wannan kenan. Haka nan kuma wato wannan yana nuna mana cewa shi ilimin addini kowa sai nashi yake samun falalar kansa, idan baka yi naka ba falalar wani ba za ta ce ma ba, yanzu da falalar wani za ta ce mushi za ta ce ma wani, da shi wannan gwamna sai dauko dan kabilar su da danganta gare shi ko kanin sa ko dan sa ya ce kai zauna, amma duk ba su da wannan martaba, sai dauko bawa wanda yake bararre wanda a hayraki na mutane yana kasa, sai ya ce kai ka zama shugaba har in je in dawo. Kuma Umar ya karrara shi akan wannan saboda ya tabbatar da cewa mutumin da ke da wannan ilimin zai iya wannan aikin, saboda haka mutum musamman mutumin da bai da martaba
abin da ya kamata ya nemi martaba shine ya nemi abin da zai bashi martaba cikakkiya shine ya nemi alqur'ani wannan ba ana cewa yi dan martaba bane ai yi dan Allah amma ya sani wannan martaba da zai samu riba kafaci malami saki cewa babu la yusafiru bil qur'ani ila ardil adum babin da ke bayani akan cewa ba a tafiya da qur'ani a je da shi kasar kafirai abokan gaba idan ana jin tsoron za su tada shi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil qur'ani ila ardil adu wannan hadisi ne da cikin bukhari da muslim manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi tafiya da alqur'ani zuwa kasashen kafirai abokan gaba wa fi riwayati lil muslimin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah yace la tusafiru bil qur'an kada ku yi tafiya da alqur'ani fa inni lalle ni la amunu ban aminta ba an yanalahu aladu abokan gaban mu sama alqur'ani su lakanta shi wannan nuna mana wajibcin girmama alqur'ani duk abin da za a girma alqur'ani shi mushafi a girmama shi ayi mushi kyakkyawan mazibi wajen da za a saka shi kaman kwantena shi ko takardan ko me sannan a dinga aje shi a wuri na mutuntawa da girmamawa sannan a dinga gyara shi kada yayi datti kada a wulakanta shi kada a aje shi a inda zai zama wulakantacce ka dinga yi mushi kyautatawa da girmamawa da kace duk wani abu mai daraja kamar yadda mata ke yawan zinarin su ko kamar yadda mutane suke wa kudin su ko kamar yadda kake kula da wayar kai tsadan nan haka kake shakan kula da kowani daga cikin haka aka hana zuwa da shi duk inda za a wulakanta shi inda aka san cewa za a yi Qur'ani wulakanci an je wajen to haramun ne a je da shi wajen kamar yadda zai ya shiga cikin shirki ko takace ballantana kuma akan shi ko abokan gaba ko kafirai wanda za su iya yagawa ko su taka ko su kona ko su wulakanta wa uba kuma karara annabi ya hana ayi tafiya da alqur'ani a je garin da kafirai suke da karfi musamman da ake tsoron za su wulakanta alqur'ani musan ganshi amma ya halasta a je da shi garin kafirai inda babu wannan matsala inda yake zaman amana da su ko kuma dan manufar karantawa da da'awa da wa'azi babu laifi a kai musu to yanzu kuma daga nan ta so magana akan to ina kuma hukuncin wanda aka same shi ya wulakanta alqur'ani sai daukar mataki kenan ko amma mataki na shari'a shine akan shi hukuma irin wannan abin da ake yi da irin da aka yi na gidiyon wajen shekara 25 kenan da zan ko na gidiyon nan bai wuce haka ma kuwa zamanin abasa ne ko sai kai 30 fa aka dinga waka ana gidiyon ne ya ga alqur'ani kai isgilin da kai an gane to ne ba za ka kwana da rai ba 1996 ko 95 wuce 95 ne fa 95 ne shiga 30 kenan eh to kaga wannan abin da aka yi ba daidai ba ne magana ta Allah tarihi ne ba yadda aka yi sai an faɗa mutane su daina daukan doka a hannunsu duk wanda ya yi laifi da ya shafi addini ya shafi zamantakewa ya shafi gwamnati abu gwamnati ɗauki mataki a kansa da kanta duk kuma gwamnati ba ta ɗauki mataki ba sai an je ga wani alƙali an yi bincike an tabbatar da laifin a ƙa'idojin tabbatar da laifi tana yake mai hukunci idan gwamnati ba ta yi ba shikenan ku kun iya naku amma a lokacin kudin muna nan Zaria babu social media balantana a gaban da yake faruwa sai dai labarai sai waƙoƙi laifi kaga lokacin a bacin da yake Abdullahi Wasi sai ko da ya tsari ma aka ce alhakin mutane ma
ya sa an kiyaye shi ana kawo mutane
eh to duk da haka dai wannan dai tsayin da ya faru gare shi dai kai ajare shi
zamanin wani hukunci gwamnati na da shi ne
gwamnati na da shi mana a dokar misali wataƙila a lokacin ne babu amma dai a dokar jihar Kano ta yanzu akwai doka game da wulakanta addini ko zagin wani mutum mai daraja akwai kuma ko ina akwai abin da ya shafi wato duk wanda zai inciting conflict ko yayin inciting mutane public abin nan outcry ake cewa ne ko me wato wanda zai tada harziki ya harzika wasu mutane laifi ne a hukumance domin ya kawo tangarda ga zaman lafiya ko da gwamnati ba ta da shi ai shi wanda yake abin suna gwamnati bane Allah ya daura ba shi ba wannan abin da mutane suke ba daidai bane ba ba daidai bane kuma dole sai an fara cewa ba daidai bane ko a ce ga wani nan ana tuma ya zagi annabi ko mutane su auka mai kafin a gama tabbatar da shin abin da ya faɗa domin zagi akwai sarih akwai kinaya idan mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi Allah za a duba wannan abin da ya fada zagi ne sarihi to kawai hukuncin zagi ne dawo a shari kenan sai a kashi kuma ta mai hukunci game da wannan koko wani abu ne da suka saba fada dama a addininsu kamar cewa Allah yana da da kaga zagi ne ga Allah masu zama fadin shi ko kuma wata kinaya ce wato wata magana ce wanda sai an yi fassara ba ta tabbata zagi wannan kuma shi ma sai a kira masana su tabbatar da zagi ce kuma zagi ba sannan a mai hukunci almuhimmu dai mutane su ne daukar doka a musu ta ba ko na menene na san wannan ya da wahala a fada ko ni ba da nake fada ina fada ne ko saboda karatu ne wata gidan da ra'ayi na ne zance a ko kuma ko inda ga gana ba kai sama kai magana ba dan kai ma sai ai maka dan zaka wuce ai sai da ma subhanallahi a saurara wani sai buge ka to kai nan mai gudu ka ko to sai ka basu shawkan su Allah ya kyauta yau dan ba zaka je a buge ka gaban za ba amma dai ba daidai bane ba daidai bane sunan shi ba daidai ba ba zai yiwu a go karatu a ce daidai bane ba zai yiwu ba ya da shi za ka ga wasu malamai idan irin abun ya faru su ma suna shiga hamasa sawon mumbari ko kuma ga su ne ma akan gaba su zuga mutane ko kuma su ci abin da mutane suka yi gete ne duk abin da ke jawo haka shine ita gwamnatin da ba ta yin daidai ita suke ba mutane dama har masu hankali ma su zama kamar ba su da hankali dama ku tana kuma tazo haka ne kaga har ma har mai hankali da mai wayau da mai ilimi zaka ga shi ma ya zo yana yin abu na ba masu hankali ba masu wayau ba masu ilimi in ku tana kuma zai wannan is normal a cikin duk wata fitina kaga mutumin da ake tsammanta mishi hankali yayi aiki da ba hankali ba amma dai jama'a mu ji dai a karatu cewa a karatu dai ba daidai bane Allah ya kyauta Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya sa mu fi karfin zukatanmu Allah kuma ya kade mana wannan fitintunan su kuma arna da suke rayuwa a cikin mu matsalar su shine da gangan suke daukar mutane za a zo a tsaro ne a turo wani ko wata ya zo yi wani abu wanda zai tada fitina ko kwanan nan zaka ga wani video yana yawo na judiciary commission da aka yi akan su zamanin lagos ana karanta rahoton yadda suka je suka zauna musamman suka yi meeting suka ce za a tsogali musulmai za a rusa masallacin da aka yi a kafancan saman garin katafai go ko yau na ga wannan video yana yawo a social media kuma wannan abu haka suke yi a nan Kaduna haka suka zo suka sa wata mata cewa in ana sallar juma'a ta sa kaya wanda yake iri kaza ta wuce ratsa ta ratsan ba a yi mata magana ba sai a tayi zagi sai ba a samu da suka iya hauka irin nata suka tashi suka kwada in banza daga nan rigima ta tashi irin wannan shi yake faruwa so da haka gwamnati sai inda za ta dauki mataki tun farko sai a zauna lafiya amma an ga an yi irin wannan an zo takwaran yi ko kuma an bi musulman su an ba an kaka masu ina mun dai fara a Kano din an kama wani an bugewa da wani daga nan ba a sace ganin shi ba wasu an harbe su idan rikici din ga yawa Allah ya kyauta kasa ce dai an riga kasa ce wake da shinkafa ba yadda za a ce bayan an dafa wake da shinkafa kuma ka ci kaso ka tsince wake da ban shinkafa da ban wala za ka sha ko ka tsince za ka shinkafa ta yi kalan wake wake ya kalan shinkafa to haka Najeriya wannan gamin gambizan ba yadda aka iya dashi zaman lafiyar mu kawai shine mu fahimci juna kowa yayi addinin shi ba tare da yayi crossing border addinin wasu ba musamman ne mu musulmai ba a kosa addinin mu a zauna lafiya su kuma ba a kosa addinin su mu mun fi girma Annabi Isa ma karewar take Annabi Isa almasihu mun fi girma ba girma shi da shi da uwar sa Maryam da ka ba su na mana wani san annabawa ba so almuhimu dai kai kar ka sake a same ka a inda ake irin wannan kwama talar kar kuma kai wani sharri da ya faɗi wata magana ka juya ta ka ce zagin annabi ne ina abin da yanda rika suke a kan gani duk wannan sharri ne ba daidai ba domin wannan tuhuma ce ne nauyi ga musulmi kamar kana ce mishi ne kafiri ne kuma kafircin ma da ƙari akan kafircin ce ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alalin ba zagi ba Allah ya kyauta a takeice jama'a duk ƙasar da aka san kafirai suke da sulda su suke da ta cewa ba a zuwa da Qur'ani sai an tabbatar ba kafirai da suke wulakanta Qur'ani ba amma da masu wulakanta Qur'ani ne to bai halasta a je a ainihin da shi su samu dama da za su ganshi har su masa wulakanci ko su yaga ko su dauka su wurgar ko su kona ko su mishi wani ta'annaci wanda kai kuma kana kasar su ne inda baka da karfin da baka hana yin wannan abu shi ne ya zama da cewa Qur'ani ya fuskanci wulakanci kai kuma musulmi da duk wanda ya ji labari ya shiga cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali Allah ya tsare babu fadlil Qur'an babin da ke bayani akan falalar alqur'ani anil harith al a'war daga al harith al a'war an ali daga sayyidina ali radiyallahu anhu qala yace kida ya rasulullahi an ce ya manzon allah inna ummataka satuftatanu min ba'dik wai da gaske ne za a fitina al umma ka zai shiga cikin jarabawa iri daban-daban a bayanka qala fas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw su'ila sai annabi shi ya tambaya ko kuma aka tambaye shi mal makhraj minha ko dai shi ya tambayi mala'ikan da ya kawo mai wannan sako ko kuma su mutane suka tambaye shi suka ce me za a yi fitina da yace musu eh suka ce to idan ka ta tashi mai mafita qala sai yace al kitabul aziz wannan littafi mabuwayi alqur'anin nan mabuwayi littafi riko da shi shi zai fidda kai daga fitina duk wata irin fitina akwai amsar ta a cikin alqur'ani allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi shi alqur'ani wanda barna bata zuwa mishi gaba gare shi ko bayan sa tanzilun shi saukakke ne min hakimin hamid daga Allah mai hikima kuma wanda yake shayabo maliktagal huda fi ghairihi adallahu Allah wanda ya nemi shiriya a cikin wani abu wanda ba alqur'ani ba sai Allah ya batar da shi wa man waliya hadal amra min jabbarin wanda ya wayi gari ya zama shugaban musulunci wanda yake azzalimi fa hakama bi ghairihi ya hukunci da abinda ba qur'ani ba qasamahu Allah Allah zai karya bayan shi komai daren dadewa huwa dhikrul hakim alqur'ani shine ambato mai hikima wan nurul mubin shine haske mabayyani was siratul mustaqim shine miƙaƙƙen tafarki fihi khabaru man qablakum a cikin qur'ani akwai labarin mutanen da suka gabace ku wa naba'u ma ba'dakum da manyan labaran abubuwan da suka bayan ku wa hukmu ma bainakum sannan hukuncen abin da shafi rayuwar da ke tsakankanin ku wa huwa al faslu shine zance dalla dalla laysa bil hazli babu wasa a cikin shi kuma huwa bil hazl wa huwa allazi shine dai wanda sami'atuhu aljinnu aljinnu suka ji karatun qur'ani falam tatanaha bas tsaya ba an kalu sai da suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mu mun ji wani alqur'ani abun karantawa mai ban mamaki wanda Allah ya ba da labari qul ya ila an sama'na nafar min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yadi ila rushdi fa amanna bihi azwa da karshen sura yadi ila rushdi fa amanna bihi kuma sai kuma suka ce za su ci sima al'ummar su wa'azi har yanzu ka je makka akwai wurin da ake cewa masjidul jin inda ake cewa tarihan canan ne da aljanu suka ji wannan karatu wallahu alam wannan hadisi yana bayani akan falalar alqur'ani idan dan kalaka ta yi sai fara muna cewa yawa ai gashi qur'ani ya ce ai gashi an ce wanda duk ya nemi shiriya a wajen alqur'ani sai Allah ya ɗata shi da haka ba wani hadisi kaga ya faɗa ka sai a tausaya mai to ai wannan ma hadisi wanda ya faɗa ka kai da shi saboda ya goyi bayan ra'ayin ka ba kai da sauran ba cin kai da wannan yanzu dai ba qur'ani bane hadisi ne ko a cikin shi ake faɗan falalar alqur'ani to haka a cikin qur'ani ma ko akwai bayanin falalar hadisi su biyun tagwaye ne wannan ana nufin kakka ne mu shiriya a cikin wani tafi daban ba wai banda hadisi ba na fata mun gane hadisi cikamakin alqur'ani ne wajen bayanin shari'a mai bayani ne dalla dalla game da abin da alqur'ani ya dunkula abin da zai baka mamaki shi shi mutum ya yadda wai shi ya ja baki ya fasara da Hausa a cikin wani ne aka ce a fasara da Hausa akwai inda qur'ani ya ce in ga kanka suka fasara shi da Hausa babu shi ya yadda zai fasara ya sharhi amma bai da a ce ga kan annabi ba shi da ya izo daga baya bayan bayan baya kai dai ka tare karanta ya fassara mutane hayi bayani hayi ta'liki hayi tumtuntun da ya ga dama amma da yadda a shi ga fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bata ce Allah ta gare kuma kala aliyu lil harith khudha ilayka ya a'war san wala okay la yakhlaquhu la yakhlaqu an kathrati ar-raddi baya kodewa saboda yawan kaiwa da komowa abinda zaka yi ta karantawa ba zai ba zai kode ba saboda ka yawaita karanta shi sai dai ya ƙara malaushi a bakinka wala tanqadi ibaruhu sannan ababan daukar izina ababan ban mamaki na alqur'ani ababan gajiyarwar Qur'ani ba sa karewa kullun kana kana sai wani abu zai baka mamaki zai baka sha'awa zai nuna maka gazawarka wala tafna ajaibu ababan mamaki shi ba su da iyaka alqur'ani thumma qala aliyu lil harisi khudha ya a'war sai dai ce mishi kai mai ido daya dauki wannan waka abun dauki wannan nasiha ko wannan karatun ya ce mishi a'war ba wai dan ya ci mutunci shi ko dan ya aibata shi bane suna ya riga ya kama shi akwai abin da yake in suna ya kama ka ko da asalin shi dai kama da laqabi wanda yake mummuna ko da makamanta ka zai kiran ka da shi dan a gane ka to ba dai ba laifi bane dan an kira ka shi wannan hadisi yana cikin abin nan wato abin nan litafin darimi sunan darimi da isnadi kikkiawa وعن كعب الأحبار قال عليكم بالقرآن ده كعب الأحبار يتشوك يرؤو ده القرآن فإنه يمشي القرآن فهم الأقل شيني أبندك حنكلي كي بحينتا شيكي بوئي وحنكلي توشم بحينتا ده شيني إذن كان كرنتا شكو كان سورارن شكو كان ببيسا حنكلين كذين سامو أبند أكي نيما نكي كاوان أينهم واتو يني daka babu abin da ke gyara hankali kamar alqur'ani yace wa nurul hikma kuma shine hasken hikima wato shike haskaka dabararka da fahimtarka da iya zancenka wa yanabiul ilm kuma shine mabubbugar ilimi duk wani ilimi da muke ke nema mabubbugar sa tushen sa asalin sa daga alqur'ani wa ahadathul kutubi birrahmani ahada kuma shine littafi wanda ya fi kusa da Allah wato wanda shine na ƙarshen abinda Allah ya aiko sauran littafan sun yi nesa saboda tsawon zamani wa qala sannan yace fi taura cikin at-taura ya muhammad Allah ya fada cikin at-taura ya ba da labari yace ya muhammad inni munazzilun alayka tauratan haditha zan aiko maka da sabuwar at-taura tuftahu fiha a'yunan umya zai banda wannan littafi abun karantawa abude wasu idanu wadanda da suke a makance wa adhanan summa da kulluwa wadanda suke a kurmace wa quluban gulfa da zukata wadanda suke a fame za a ainihin wato bude su gabaki daya wannan bayana cikin wancan littafi na ainihin wato sunan ta al-Imamu Darimi da isnadi shi ma wanda yake kikkiawa da sai yake debo su wadannan hadisi insha Allah sai ya cigaba da cewa yace wa an Abdullah ibn Mas'ud daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud kala yace inna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani ma'adubatullahi ma'aduba asali shine wurin cin abinci daily wato kamar wani wuri ne da zaka zauna ka ci abincin da Allah yake bayarwa ga zakata kana so ka ci abinci wanda zai raye zakatarka to ka zauna a wurin da ake kanta alqurani fa khudu minhu mastata'tu ku dibi iya abin da za ku iya ba zai kare ba wato ai ka san dai in aka ce wannan wurin da Allah yake bayarwa ne to babu iyaka domin Allah taska shi ba ta garewa to alqurani yake ka dibi iya diba ga gaba iya bari yace fa inni la a'lamu shay'an ban san wani abu ba asara wanda yafi zama zero empty min khairin ba wanda yake empty from wani alheri a ce alherin shi zero ne min baitin laysa fihi kitabullahi laysa fihi min kitabullahi shay'u fiye da gidan da babu komai na alqur'ani a ce duk gidan ba wanda ya dace komai na alqur'ani babu qur'ani a aje ba a karantawa ba a saurara ba aiki da shi don kana neman gida wanda yake yafi tsirantuwa yafi zama tsiya daga alkhairi ya tsiya ce daga alkhairi babu wannan babu kamar wannan gida wa innal qalba alladhi laysa fihi min kitabillahi shay'un kharibun yace duk wata zuciya duk wani zuciya wata zuciya wadda babu komai a cikin ta na alqur'ani a ce ga mutum bai iya komai da alqur'ani ba to wannan daidai yake da rusasshen gida shine kharib gida wanda aka yi mai rusau ka kharabil baitil ladhi la sakina lahu kaman kufai wanda ya lalace gida wanda babu kowa a ciki sai dai kawai abun nan su dinga shiga aladu ko karnuka ko ƴan wiwi ko kushi kenan ya zama bola a dinga zubar da bola to kamar wannan gida sai ga wani gida cikin anguwa amma an gina babu kowa ko mutanen gidan sun tashi ko sun gudu ko sun mutu ko sun kare ko ya ruguje ya yake zama sai zama wani mafakar duk wani mummuna abu macizai kunamu kuma akwai aladu da kaji da beraye da yan wiwi duk wani bara gaskiya da masu jin bayan gari in su shiga to kamar haka tuce da babu Qur'an take kowane barna kowane abun banza kowane kowane amara mara kyau zai shige ta Allah ya kyauta wan Abdullahi ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kara annabi yace man qara al-Qur'ana wanda da yake karanta al-Qur'ani ya zama mahadaci ko yake karantawa ko ya hadace fa qadista darajan nubuwata baina jambai ya tattaro annabta ya zuba a cikin kaje shi ghaira annahu la yuha ilai bambanci shi kawai ba mai shawai amma duka sakon annabta ne yanzu a cikin zuciyarsa la yambagi li sahibul qur'ani an yajida ma'aman wazada yace bai dace ma'abocin al-Qur'ani ya dinga shiga bakin ciki da damuwa tare da sauran mutane ba bakin cikin duniya bakin cikin talauci bakin cikin bai iya turanci ba bakin cikin bai samu aiki ba bakin cikin wata kiya auren shi dinga bakin cikin da damuwa na duniya da mutane suke shiga kamata kai ba wuce Qur'ani kake shiga ka bu karfin nan in ka tuna kawai fa ma atani Allahu khairum mimma ataku kake ji bakin ciki ba naka bane ko mun gani wala yajhala ma'a man jahila ko kuma ya dinga wuta da sauran wawaye a ga da kai ake yi kai ma dan Manchester ne ko dan Messi na dan Liverpool kana ta ihu wallahi mun ci ku kuka ci sa ina ka ci hauka ne ko kuma a ce kai ne dan jagaliyar siyasa da kai ake hayaniya ko ka zama dan TikTok ko ka zama dan sojan baka ko dai wani sakarai kuma a ce wallahi ma da ci ne bar Qur'ani shi ba ai ta mamaki saboda su mutane sun bai dace gana wannan ba wallahi za a ce kana ƙarya ko kana yaudarar ƴan mata ko kana zuwa musabaka kuna yin maguli ko wani abu makamancin haka kai kane barama kwaci irin da yan siyasar nan duk wannan bai dace a ganka ba in dai kana da alkurani bai dace a ganka a cikin wannan wata ba duk wani shirme ko zage-zage ko rashin mutunci ko ka aure ƴan mutane ka dinga dukanta ka ana ta abinci duka wala yambagi lahu an yajhala ma aman jahila wa fi jawfihi kalamullahi ta'ala alhalin a cikin kirjinsa akwai zancen Allah bai dace a ce kana da kirjinsa Allah kuma ana wannan dirkaniya da kai ba ya kai alarma Allah ya kiyaye na gaban musara da insha Allah kada mu zate ma'aran mai yawa yau sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi